Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na Usman Kabara Show na Hausa, wanda kuma da farko zan ce ina wa mutane ko kuma masu bibiyar wannan shiri barka da shiga sabuwar shekarar miladiya ta 2022. Allah Ubangiji ya sada mu da dukkan alkhairanta kuma ya raba mu da dukkan sharrin da ke cikin ta. To kamar yadda aka saba, shirin Usman Kabara Show yana zakulo mutane ko in ce Hausawa ƴan kasashen waje wanda suke zaune wato a kasashen duniya, domin jin wace irin gudunmawa suke bayarwa, wato mu tattauna da su game da rayuwarsu, domin mu ga menene abin tsinta, sannan kuma mu ji menene yanda suke hangen rayuwa tun daga farko a gida da zuwa inda suke, da kuma irin gudunmawa da suke bawa duniya. To ina tare da wani bawan Allah yanzu haka. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Barka da shigowa cikin shirin za Usman Kabara Show, wanda wasu suke kira da madubin Kabara. Da farko da wa muke magana cikin shirin?
Sunana Muhammadu Marzuk Abubakar Ungugu.
Malam Muhammadu Marzuk, barka da shigowa cikin shirin.
Barka da hisani.
A shirin madubin Kabara ko in ce Usman Kabara Show yana fara tambayar su ta ko ina. Da farko zan so in san a ina kake zaune, wane ne kai?
A halin yanzu ina zaune a wani birni da ake kira Glasgow, da ke ɓangaren ƙasar Scotland, da ke gamammiyar ƙasar Birtaniya, wato United Kingdom. Kuma ni ɗalibi ne na PhD, wato digirin digirgir. Kuma aikin da nake yi a kan digirin ya ƙunshi nemo magunguna ko kuma ƙirƙirar sabbin magunguna da za a yi amfani da su wajen yaƙi da cututtukan da ƙwayoyin cututtuka suke sakawa. Kuma ɗaya ɓangaren aikin nawa ya haɗa da nemo mafita da kuma gano asalin me yake sawa ƙwayoyin cututtuka suke bijirewa magunguna, wato kam antimicrobial drug resistance da kuma antimicrobial drug development.
Haka. To da farko kusan in ce abinda zan so in ji yanzu shi ne, ina ka taso, shekarunka nawa, a taƙaice tarihin ɓangaren da ya shafi iyalin gida can iyaye ke.
To, shekaru na 31, an haife ni a watan August shekarar 1990. Kuma asibitin Nasarawa dai aka haife ni, amma iyayena mahaifina ɗan Ungwaggo ne, mahaifiyata ‘yar Gwammaja ce, kuma a nan garin Ungwaggo da ke Kano na taso. Na yi shekaru na 10 na farkon rayuwa, inda na yi primary a Ungugu, daga nan kuma aka baza duniya.
To ɗan gaya min kaɗan kafin mu shiga cikin hira sosai, ɗan gaya min kaɗan, mahaifinka na da labarin ɗan jarida ne?
Ɗan jaridar rediyo ne, kusan sana'ar kuɗa, kuma daga baya ma ya zo ya zama ɗan jaridar talabijin, haka wanda ya yi wa gwamnatin jihar Kano aiki har ya kai ga ya cika shekarun aikinsa da gwamnati, sannan kuma daga baya ma kuma bayan ya ritaya tare da gwamnati ya fara aiki da wasu kamfanunnuka.
Eh, zaman kansu ba. To wani suna ka fi sani shi?
Abubakar Abdullahi Ungugu.
To kusa in ce mun gode kwarai da kai, kuma sai ga shi ka ya haka, wato shi yana jarida, kai kuma sai ga shi ka can a likita na dabbobi. Da farko kafin mu shiga inda ka zama likitan dabbobi, ɗan ba ni kaɗan daga cikin primarin da kai da sakandaren da kai, yaya rayuwa take a wannan lokacin? Makarantar kuɗi ce, a'a ta gwamnati ce, ya abin yake, za ka iya ture min shi?
Ni ban taɓa makarantar kuɗi ba, kuma ko a nan ma da nake da duk da ana biyan kuɗi, amma ba ni nake biya ba, saboda ina ƙarƙashin scholarship. So makarantar primary da na yi makaranta ce ta gwamnati, kuma a ce ta LEA. Makaranta ce da ke garin Ungwaggo, babbar makarantar primary ta garin Ungwaggo, wanda lokacin da muka taso primary ma guda ɗaya ce ta gwamnatin, Ungwaggo Special Primary School. Bayan an gama wannan, kuma cikin ikon Allah na tafi garin Karaye akwai wata makarantar gwamnati ita ma amma dai dan bambancin kadan shine ita exchange program school ce wanda duka jihohin Arewa sukan aiko da ɗaliban su so wata makaranta da ake kira Unity Karaye aka fi yawan kiranta da Unity Karaye makarantar kwana to kuma cikin ikon Allah anan muka yi shekara 6 har muka samu kwalin shedar secondary
a wuri ɗaya ka gama kenan
ana aitin da na shiga dama dai so da farko haka dai aka yi ta rikita tun ma in za a yi hutu mu ce fa ba za mu dawo har sallama ma ake yi lokacin muna aji ɗaya da na biyu
ni daga wannan karin gaskiya zan canza
haka dai ga
to ya aka yi kasance kanka a jami'a ya aka yi ka zama ka zabi kai likitan dabbobi dama can abin da kake so kai kenan tun kana yaro ko kuma abin yake
ni likitan mutane na so na zama kuma koda aka yi jump koda muka zo aji 6 na secondary har sai aka sisa a wasu malamai sababbin malamai aka dauke su wanda kamar sun taba yin wani abu a Zaria ibu Zaria suka yi ta kwadaita mana kyan makarantar na dankara ibu kuma likitancin mutane to kuma cikin ikon Allah dai ka dai san yadda abin yake mutane sukan samu dalibai ninkin baninkin yadda suke bukata to kuma matakila haka dai daga karshe sai kuma ba a bani likitancin mutanen ba sai aka bani na dabbobi nazo na ma ce bazan ba haka dai da iyaye da abokan arziki aka babba da shawara ai abu ne mai kyau a samu ai aka zo aka yi kuma da aka fara ma da farko ma an fara din shi ma da tunanin cewa bar a fara sai a canja to kuma shekara ɗaya sai abin ya burge ni ma naji ina kauna abin
kana ga me yaji hankalinka sai kace bari in yi
eh wallahi kusan ai dabbobin suna da yawa ne wanda tun kuna aji ɗaya za a fara nuna muku su ko a fara koya muku akwai wani abu da ake kira animal handling abinda ake fara koya wa ɗaliban likitancin dabbobi kenan animal handling and restraint yadda zaka tunkari dabba kuma ka sarrafa ta doki ne wani girman sa yadda zaka sarrafa shi cikin ikon Ubangiji haka duk kankantarka to abin ya kayatar da ni sannan kuma na ga wannan fa harkar tana da dadi zan iya kula da kare na kula da doki na kula da har alaji komai ma ba abin da ga kaji ga wancin na cika wannan harkar tana da dadin ni duk da karatun da wahala amma sai kuma na samu wani meaning haka a ce Allah ya saka a wani waje da zaka taimakawa abin da baya magana kuma ba zai iya taimakawa kansa ba a ce dabba ma haka yawa kai ka fahimce shi ka taimake shi kuma saboda akwai cututtuka da dama na mutane wanda asalin su suke tahowa daga dabbobi
to kage ya kuma an taimake
mutane su zaka taimaki dabbobin sannan kuma zaka datse cuta a iya dabbobin ba tare da ta shiga ta cutar da al'umma ba sai ya burge ni kuma kusan cututtuka da dama koda irin su COVID irin su Ebola da duk wani annoba da za a yi zaka ga likitocin dabbobi sukan taimaka wajen ba da shawarwari ko kuma tsari mai kyau na ya za a datse cutar a gami daya ba tare da ta yi nisa ba sai abin da ake kira veterinary public health so abin sai ya burge ni na ce to gaskiya na ga waje kuma
ni ne magana to ya tsakanin alakar da iyaye da kai yawanci a kasar Hausa zaka ga cewa da kai tunanin cewa bari in zama kaza to iyaye suna da rawa sosai da suke takawa a society mu na cewa likita zaka zama ko kuma zaka zama injiniya ko kuma zaka zama lawyer kai yaya wani irin alaka ta shiga tsakaninka da iyaye lokacin da kake tasowa musamman daga secondary zuwa ka shiga jami'a
to sai mu gode wa Ubangiji gaskiya ni na taso iyaye na mutane ne masu fahimtar juna masu fahimtar yaro da kuma wayewa wanda ba sa takure tunanin yaro akan sai yayi wani abu da suke so dan dole indai mutum indai ya dan su zai tsaya akan tarbiyya da kuma harkar da babu sabon Ubangiji a ciki zaka ga bisfiya cewa a'a kaza zaka yi da ni dole sai ka zama wancan ko wancan ko wancan kuma ni gaskiya hakan ya taimaka mini kusan duk wani zabi da zan yi idan har mai kyau ne sai dai a karfafa mini gwiwa a yi mini addu'a daga ma karatu na ƙasa har na sama ma zan tafi masters na samu kaza haka yawanci ma ba ma na neman izini cewa bari ni nemi aiki ko na nemi scholarship kaza sai dai zo na ce a kaza na samu ko kuma na ina neman wani abu a taya na da adda sai ai adda dan haka samu sai ka zo ka ce na samu kaza to ba fa maganar a ce wai a ai ba ma za ka yi ba ko kaza dama ka riga ka samu kuma an maka adda Allah ba da sa'a sannan kuma daga nan sai dai ai maka fatan
Bahaushe yana cewa wai abinda babban hango yaro in ya hauri mi ba zai hango ba to hakan kana ga bai shafi yin zabin ka ba
to ai yawanci shi yaro jagoranci ake bashi ba
umarni
yau ai shi zabin ma ana baka ana shi kuma jagorancin ana ba da shi ne bai daya ba a takure tunanin a ce kaza ya kaza zaka yi ba idan iyaye wata kila za su nuna ma yaro okay zama mutumin kirki ko kuma mai amfani a cikin al'umma sai ka kyale shi likita yake so ya zama lauya yake so ya zama malamin makaranta ne kowanne zai yi amfani a cikin al'umma so to mu dai kan mun ci gajiyar wannan wata goma shi da iyayen mu suka yi mana basu matsi kuma mun gani a cikin al'ummar tamu da dama mutu yara ko matasa ayin shekarun mu da iyayensu suka matsa musu akan sai sun yi abin da watakila ba za su iya ba ko ba sa su kuma mun ga inda abin ya kare har magana aure da sauran duk mun gani amma mu cikin ikon Allah da mun zo mun ce kaza da kaza ai ka da kaza haka dai sai ai addu'a sai ai bincike sai a ce
kai magana aure kai magana aure kin ga mun kana da mata nawa da yaya nawa
mata ta daya da dana daya da wannan wace irin rigima ce zaka ce mata nawa gare ni
mai gidan Vespa
haka dai ka
yaron ka naga ai karami ne sosai shekarar shi nawa ko watan shi nawa yanzu
watan shi 11 kuma yana nema ya cika shekara
dan January ne kenan
dan January ne
ni ma dan January 15 ne
to masha Allah
ya malam Marzuk yawanci da ka gama ABU zare to kafin mu je me kai ka Ingila yin masters ɗinka da ka tafi daga shi yanzu kana PhD yaya rayuwar ABU take a takaice
ABU
rayuwa a jami'a in general to amma ABU musamman ABU jami'a ce da duk dan arewa yana so naso in ji ABU kamar Hauka amma Allah bai kaddara
mu bai ba kai ba ma ni mahaifina ma da ABU ke shi ma ya gaya min ya ce ABU ya so ya je kuma an ba shi admission da yake ya ce bai ga takardar admission din da aka aiko an aika shi lokacin mutane na wani CEO haka in kya of wani mutumi an aika takardar kuma shi bai samu ya same ta ba tun ana SBS to kuma da yake ya nemi BUK ya nemi duka a tare sai ya tafi ta BUK din sai daga baya ya fara BUK sai kuma sai ga letter an nuna masa cewa an dade da turo mazali ta admission so kowa ma yana son ya ji ABU kuma na'am
ya rayuwar take ABU
daɗin ta ita ta makaranta ce wadda take alfahari da cewa babu wata local government a Najeriya da basu da babu ɗalibi daga wannan local government din a cikin ABU dan haka yazo ya hada ko kuma yazo ya hada malamai kala-kala daga wajeje da dama arewa da kudu sannan kuma da yake makaranta ce tsohuwa so akwai manya-manyan malamai da gwanaye akan harkoki da dama sannan kuma sai ya kasance hakan ya sa zamantakewar ɗaliban zamantakewa ce wacce mai daɗi wanda kuma ɗaliban suna zamantakewa ce wadda za ta kuma ba ka ƙaimi akan duk abin da ka sa a gaba sannan kuma mutum zai samu wani consciousness na siyasa ta gari da ta duniya gabaki ɗaya da kuma yadda Najeriya take da sauransu da kuma siyasar duniya ma da sauransu so za a iya cewa makaranta ce wadda mutanen ta very politically conscious ɗaliban ta kuma intellectually robust haka zaka ga ana yawan dalibai a koyaushe cikin tattauna abubuwan da suka faru a duniya ne ta fannin ilimi da sauransu da sauransu
to yawanci zaka ga NABU Zariyan nan akwai su da yawa a kasashen duniya a cikin wannan shirin na Usman Kabar Show na yi hira da ƙwararrun professors na likitanci da sauran makamantansu wanda NABU Zariyan suka gama kai ma yanzu gashi kana Ingila ya ba ni labari ya akai daga jami'ar NABU bayan ka gama sai kuma ka tafi masters kai aiki ne a rayuwa aiki a Najeriya dan kadan kafin ka shiga Ingila
eh to aini tun ina ma bautar kasa da yake kuma bayan na fara ina karatun shi veterinary medicine din sai kuma na samu sha'awa ta harkar yadda jami'a take ko dangane professors da sauransu sai ta burge ni aikin koyarwa da research sannan kuma likitoci wanda suke aiki a jami'a zaka ga suna ma da damar da za su ci gaba da yin likitancin a cikin jami'ar tunda akwai asibitocin koyarwa sannan kuma su koyar sannan kuma su yi bincike to ni kalar rayuwar sai ta burge ni saboda duka abubuwan guda uku zan so a ci na yi su. So to kuma bayan tunda na san cewa hanya duk wanda yake so ya zama professor ko ya zama malamin jami'a dole fa sai an yi master sai an yi PhD. To kuma tun ina ma service hidimar ƙasa sai kuma na fara neman scholarship kala kala wanda Allah ya sa aka yi nasara kusan dab da zan gama shi bautar ƙasar aka gayyace ni na je ne wata jarabawa akan wani scholarship na NLNG Nigerian Liquefied Natural Gas haka wanda British Council a lokacin suke musu hidindimin scholarship da aka kira aka yi jarabawa kuma ranar da zan bar Gombe bautar ƙasa kenan hidimar ƙasa a Gombe ranar da zan bari ina cikin mota ma naga email cewa an gayyace ni interview Port Harcourt wani satin
kuma ka san wani ne a wurin koko kawai gwadawa kai
a ba wanda na sani to wa na sani ba na gaya maka mahaifina ma'aikacin gwamnati bane abin nan ne civil servant bane na gwamnatin jiha su kuma ina lanja ina ta ai suna Port Harcourt so ban tunanin ya san wani a wajen
an baka kafa ga wani ilimi sai sai ka ji shi
to ai mutane ma haka suka ce lokacin da ma muka zo zamu nema ai da yawa duk abin da zaka nema sai a ce maka ai ba'a ba yan are
ba za ka samu
ka nema ma ba za ka samu ba
a lokacin ka
ka san wani sarata ne sai ka ce a ba ka sani sai a ce to ka kaba ta lokacin ka
ka zama abin to sai baka san kowa ba
to ni kuma duk abin da zan nema daga aiki har karatu sai na ce o fito bari na bata lokacin na bari na bata awa uku awa hudu na nema kai kuma bari mu ga me zaka yi a wannan lokacin kwalla zaka je ka buga musun siyasa zaka yi ko na kwallan ka je kai ni kuma bari ne amfani da lokacin na bata nawa lokacin
wai bata lokaci
yawa to kuma a duk lokacin da aka ce karka nema ba zaka samu din ba cikin ikon Allah an ka nema din sai kaga ka samu ba ni kadai ba mutane da dama sun fada cewa in aka ce musu ba za su iya ba ko kuma ba za su yi ba ko ba su isa ba sai kuma Allah ya isa su samu kuma a wannan gabar dole ne kira ga matasan arewa da dama ana bautar da tunaninmu wajen ce mana ba za mu iya kaza ba ko kuma koma mun yi kokari ba za mu yi nasara akan wani abu ba to kada mutun ya saurari duk wanda zai gaya masa haka amma ya saurare shi to ya je yayi kokari a koyaushe har gware mutun ya bata lokacinsa a wajen nema da ya bata shi wajen kin nema din ko kuma
wasu
haka
Marzuk yaya aikin likitancin dabbobin kafin mu je kan shi amma zan so in ji da kaje kai masters ka zarce ne da PhD ko ya akai gashi yanzu kana PhD
ai dole inda aka hawa kan za a sauka ko da aka gama scholarship ne na masters sai da aka dawo gida na dawo gida na ma fara gona na koma kauyen mu na bude gonar kaji na bude kuma na fara noma ma har noman zobo ne gero duka na yi a shekarar 2016 din nayi wannan ba abin da ban yi ba sata ce kawai ban yi ba, duk wani abu da dan adam zai yi ne neman halak ni na yi wannan gaskiya. Kuma tunda dama ga kwalin likitancin dabbobin ana da shi, so har da ma wannan bin gonaki haka wanda aka neme ka ka ba da shawara ko kuma ka
maganin
ko kai maganin wata wani abu. Daga nan wata NGO ma ta bani aiki, na yi aikin NGO din na wasu watanni, sannan kuma ni duk a haka ma tun farko dama tun da na gaya maka cewa ina so na zama malamin jami'a, kuma na yi masters a lokacin, na ce to shikenan sai na ci gaba da neman kuma scholarship din PhD, da kuma na fara nema din sai kuma na ce to ba ma za a tsaya a haka ba. Da ni da wani aboki na muka yi shawara muka ce kawai mu nema ma PhD ma mu nema a Najeriya, tunda ta fi saukin samu, tunda kuɗin ka za ka biya kuma kusan mutane da dama za su iya biya. Na ce to shikenan.
A kamar tsada shi na Turai.
A to ai 100,000 da wani abu ne kamar da 50. Kuma da dama mutane ai suna biya wa ƴaƴansu primary ma. Ko secondary haka. Duk da wasu ba za su iya ba, amma dai matasa da dama idan suka dage suka yi buga-bugar su cikin ikon Allah za su samu wannan kuɗin su biya kuɗin masters din. Duk shekara. Inda mutum ya dage cikin kwalaye addasi Allah ya bashi mafita, to ma sai ma na fara ma PhD din a Zaria, sannan kuma ina hidindimuna a Kano. To kuma daga nan ne suka bani aiki a nan Zariyan ma, suka bani aiki a matsayin lecturer a can. To kuma na koma na je na rurrufe harkokin da nake yi a can Kano, na ce to bari in dawo nan in zauna. Kuma na zauna din shekara ɗaya ina PhD din ina koyarwa a Zariyan, sai kuma Allah ya kawo scholarship din PhD din in dawo nan Burtaniya in PhD din.
Ba sai da wancan kai ko transfer shi kai?
Eh, ba watsarwa ne ba, ajiyewa dai na yi.
A'a,
ba watsarwa ne ba, kuma na dai ajiye shi a gefe ko ba haka ba, an rabu lafiya. Na ce to tunda dai ga dama ta samu
malam ya gudu.
A'a, malam ya tafi dai ya je da insha Allah. Sai na ce to bara na ajiye shi cikin ikon Allah a hakura, sai kuma a je a bi shi wannan din, ko ba haka ba.
To dan tantance mun yaya aikin likitancin dabbobi yake da Najeriya da Ingila, ko kuma in ce da kasashen Turawa, musamman ya kake kallon rayuwar likitancin dabbobi a Najeriya, kila in ka gama kana tunanin ka koma ko ka zauna a Ingila ko makamantan haka, musamman in ka kalli yanzu matsalar rashin tsaro wanda na tabbatar kuma sana dabbobin nan za ku ce ta shafi dabbobi da masu dabbobin, ce mana wani abu akai.
Eto, kusan gaskiya al'adunmu sun dan bambanta guda biyu. Shi Bature mutum ne wanda a tarihin shekare yake da kuma rayuwarsa kare yake da matukar muhimmanci, don haka yadda yake mutunta kare kuma zai iya kashe masa komai ma. Ya dan bambanta da mutanenmu na ɗaya kenan. Na biyu kuma harkar dabbobi na gona kenan, shi ma kuma ya dan bambanta su tuni an daina wani mutum ya yi ta yawo da dabbobi. Su ba a wannan wai kiwo ko kuma a zuba su a mota a ce bari a tafi daga kudu zuwa arewa, sannan a je a kai su kasuwar dabbobi ta kudu a siyar sai kuma a yanka. Su duk ba su wannan. Sun ci gaba yawanci waje guda ne da akwai ƙauyuka wanda manoman suke ko kuma makiyaya suka zauna, kenan yawanci.
Yanzu haka ma nan ungwanmu haka take.
Yawwa, to za ka gani. Kuma idan ka je din za ka ga suna da ko duk abin da suke bukata, har da technologyin da in an ɗibi nono a sarrafa shi a saka shi a robobi a ɓame, yadda sai dai kuma a tafi da shi a mota a kai wa stores su siya. Na ɗaya kenan. Kuma da duk a waɗannan ƙauyukan ko kuma waɗannan gonakin da ke waɗannan ƙauyukan suna da likitocin ma, suna da komai, sannan ma har abatuwa gare su.
Sosai.
Tinkiya, akuya, shanuwa sai dai a yanka ta a wajen yawanci. In aka yanka ta, aka feɗe, aka yi komai a abatuwan nan, sai dai a saka a cikin gidan sanyi da ke jikin motoci, kuma bayan an packaging sai a tafi da su, ko dai akai kamfanunukan da za su daɗa gidid da basu, ko kuma ma a wuce da su daga nan a wuce kai shaguna. So to in ka lura zaka ga bambancin da dan yawa. Mu makiyaya yawo suke daga nan zuwa nan. Hakan kuma ya sa suna shiga cikin rigingim kala-kala da manoma. Sannan kuma na daike na biyu kuma kula da cututtuka ma zai dan yi wahala cewa idan an samu wata cuta a Kano ta dabobi alal misali wata kila kafin jibi ko gata ta shiga yankin Jigawa saboda suna ta yawo haka so musamman kuma idan akwai cuta da take da alaka da mutane da za ta iya shafar mutane ko kiwon lafiyar mutane kaga shi ma za a iya samu matsala sannan kuma su kansu makiyayan ba sa cin riba yadda ya dace inda yanzu dan plan wanda yake da shanaye guda 1000 ko kuma guda 100 da wani abu haka inda akwai dan wajen da koda slaughter house ne wanda ko zai iya diban ma'aikata ko yaushe za a iya kiran su su zo su yi abin da ya dace a yi packaging naman a saka a gidan sanyi ko motar sanyi a tafi da ita a siyar zaka ga yafi samun riba da a ce ya siyar da yayi shekara 2 3 yana kiwon sa ko sanuwa ya kuma je ya siyar a kasuwar kauye 200,000 an dauke ta insha Allah aka tafi da ita Lagos akwai wani dillali yana nan a zaune middleman kenan yana nan a zaune ko matsawa ba zai yi ba wani lokacin ma ko sanuwar ba zai kalla ba amma ai a zaman sa zai ci riba 200,000 a wajen shi kuma dan planin in ka kirga wahalar da ya ci yawan da ya dinga yi a shekara 2-3 daga kudu zuwa arewa walalu kala-kala duka-duka bai fiya ci 50,000 ko 100,000 akan sanuwar ba so dole ne ya kasance gwamnatin tarayya ta idan har da gaske take akan magance matsalar tsaro da kuma inganta rayuwar makiyaya sai ta dawo da shi wannan shirin da tace za ta yi na riga wato cattle colony kuma gwamnatin jihohi dole su ma idan har da gaske suke wajen magance matsalar da kuma inganta tattalin arzikin arewa dole kuma a zauna sannan kuma ko ba za a yi cattle colony din ba a kudu tunda an samu matsala daga wasu gwamnoni da suka nuna ba sa so a zo mu a yi mana a arewa mutanen mu za su samu aiki sosai manoman mu za da makiyayan mu za su zauna lafiya makiyayan mu za su samu riba mai kyau kuma idan an zo an yi irin wannan yanzu kaga kamar kauyen da kace kake wanda tunda an zauna waje daya za a iya zuwa makaranta dan babban matsalar shine idan yaro ana yawo ko kai ne kake aiki yau kana Kaduna gobe kana Jigawa indai baka ce iyalanka su zauna waje guda ba to yaranka zai ta samu canje-canjen makaranta da matsalar makaranta
zai taba karatun shi
haka so su ma an suka zo suka zauna din akwai ciyawar da ta isa ta ba yawan waje bane albarka ba girma bane albarka a harkan noma da kiwo
ne za a iya yi a wurin
haba dan gida ma dan kadan ma wani sai ya fi kacin riba kai da kake da su da yawa kake da katin fili ciyawar kadai akwai wanda zaka zo ka shuka idan ka shuka shekara wajen 2-3 ba sai dai a dinga bata ruwa suna ci tana da fitowa haka
ya to daga tambayar da nake son rufe da ita yawanci ire-iren ku masu kwakwalwa ko wanda suke dalibai da suke zarata da suka bar kasashen mu ana ganin cewa sukan karshe bige da zama a kasashen waje karshe sai a ce ai mun rasa su inda mu muke bukatar su a Afirka musamman fiye da ko ina sannan wasu suna ganin abin a matsayin abin da suke ake cewa wai tatsa kwakwale ana tatsa kwakwale wasu kuma suna ganin cewa a ba fa tatsa kwakwale bane ana yin musanya ne wanda kowa karshe yake karuwa kai me ra'ayinka kan wannan
kusan hakan ne na biyun ne zai kam duka biyun na faruwa ba za a ce ɗaya na faruwa ɗaya baya faruwa ba tabbas yawanci mutanen da suke ƙasashen turai 'yan Afirka za ka ga mutane ne masu himma wanda kuma suke da ƙwaƙwalwa sosai fiye da wasu turawan da yawa ma wanda ko da jarabawa aka yi tsakaninsu da turawan a nan za ka ga sun bige su to tabbas waɗannan mutanen jari ne ga Afrika sosai. To amma shi a matsayin mutuntaka ko kuma individual mutum guda daya, shi ba za ka zo ka ce masa kada ya yi wani abu ba da rayuwar shi. Kuma bayan ba ka da garantin security dinsa ko kuma tsaransa da lafiyarsa da sauransu. So gwamnati ba hana Brandon za ta zo ta fara ba. Za ta zo ta fara tabbatarwa da cewa ta yi duk abin da ya dace ta yi. Ta kula da asibitoci, ta biya likitoci yadda ya dace. Kuma duk wannan duk za a iya, ba ƙasar da ƙasashe da dama wanda suka fi Najeriya lalacewa yanzu sun gyaru a 'yan shekaru 'yan tsararru. Malaman jami'a ne a inganta musu wajen yin aikinsu, laboratories ɗinsu, ajujuwan yara, ɗakin kwanan yaran da ofisoshinsu, a ba su dama da za su iya gogawa su yi abin da ya dace kamar yadda wasu suke yi. To insha Allah in gwamnati ta yi wannan, za mu gani. Ai da ba Turawan ke tahowa ba su ɗaura kayansu su taho su yi aiki a Afirka. Haka kuma ƴan Indiya da mutanen Ghana da ƴan sauran ƙasashen Afirka ai sukan zo Najeriya su yi aiki. To inda muka zo muka yi wannan gyaran, insha Allah za mu zo mu ga mutane. Kuma wa yake son ya zauna cikin sanyin nan? Haba to ina tafi ina da na taho din nan da safe ina tafi ina gugguwa kafa kada na zame an yi kankara. Ah to mu
yanzu da daddare ma dama suno aka yi jiya.
To shine wa yake son zama a nan? Ai akwai masu son zama su zauna, amma in gwamnati ta gyara mana Najeriya duk kuma za mu yi insha Allah.
Eh Amarsu, a ƙarshe rufe min da wannan. Idan yanzu aka ce yanda matasa gashi nan shekara ka 31 doriya, idan aka ce yanzu Marzuk wace shawara ya kamata ka ba wa matasa babba da za su ɗauka a darasin da rayuwarka ta koya maka, za ka iya shayar wani abu da shi da za su rufe shi?
To duk matashi zan iya ba shi shawarar da cewa ya gina fahimtarsa ko kuma gina ƙwaƙwalwarsa a kan rayuwa, abinda ake kira growth mindset. Ban san ya zan fassara shi.
Wato ci gaban tunani da kaifin hangen nesa.
Yawa buɗaɗɗen fahimta na cewa za ka iya gina kanka, kuma ya kasance matashi a koyaushe ya dinga saka lokacinsa wajen gina kansa da gobensa. Duk wani abu da za ka yi ka yi tunanin cewa yanzu shi wannan wani alfanu yake da shi ga rayuwa ta da ta al'ummata. Sai ya kasance waɗannan abubuwan ka fiye yi a koyaushe. Sannan kuma ka canja tunaninka cewa za ka iya komai, saboda su ma wanda suka yi komai ɗin ba fa kai guda biyu gare su ba. In mutumin arewa ne, abinda ɗan Kudu ya yi kai ma za ka iya yi, abinda Bature ya yi kai ma za ka iya yi. So idan mutum ya zo ya buɗe ƙwaƙwalwarsa, cikin ikon Allah zai kasance cewa tunaninsa da kuma duk abin da zai hangu zai kasance abu ne wani babba wanda zai iya taimakon al'umma. Na ɗaya kenan. Na biyu kuma sannan jajircewa. Mutane manyanmu sukan ce ba su taɓa ganin wani wanda ya jajirce ba, sannan kuma bai yi nasara ba. Ko bai yi nasara ba za ka ga bai taɓi ba. A komai ka gani, duk wani abu da ka ga mutum ko a abin tsiya mutum ya dage, za ka ga wata ran ya zama gang leader. So don haka mu dage akan ayyukan alkhairi, kowa ya dage akan sana'arsa kuma ya inganta ta. Sannan na ƙarshe shawarar da zan bada shi ne, matashi idan har yana so kada a zo a yi babu shi, sai ya kasance a koyaushe yana kallon ina duniya take nufa, kuma ya bi. Idan wata sabuwar fasaha ta zo, ya yi tunani, okay, yaya zan ribaci wannan sabuwar fasahar? Yawanci a duk ƙasashe matasa waɗanda suka yi ƙoƙarin ribatar fasahohi, yawanci su ne za ka ga sun yi nasara. Yawa, to alal misali, ai shi kansa shi malam shi Mark Zuckerberg ɗin, ai sa'an mu ne alal misali, sa'ana ne. Kuma ƙaninku ne. Zama ya ce duk shekara ana in aka zo sai a ce wai dalibai kaga ai din mun yi za a dauko littafi a yi ya book da wani da wani kuma bayan shekara 10 mutane sun canja lambobi kai ta tunanin yansu to ina malam Muhammad ikon Allah
kuma zamani
sai ya ce to bari a zo a yi a internet mana
ya fara da abokai
sai aka fara da abokaninsa da ƴan makarantar su shikenan yau abokinka wanda kuka yi primary da shi ko kuma duk inda kuka haɗu da mutum zaka ga in kuka zama connected ta social media la aka ga har abada
ku yawa mun gano abokan mutum na
to alhamdulillah so to dole ne sai mu zauna sai kaga matashi sai ya zauna sai ga okay yanzu ina duniya take nufa internet okay kaza da kaza sai kaga to ta yaya zaka ribaci shi wannan internet din da kuma ta yaya zaka kawo wa al'ummarka ko kuma mutananka wani sauki akan wani abu da suke mai wahala cikin ikon Allah zaka ga an dace an yi nasara kuma sannan an samu rayuwa mai amfani wanda kuma ta amfanar da al'umma
kaka ga yawa iyaye wani abu a ƙarshe ko da cikin minti ɗaya ne iyaye da yaransu
tough iyaye musamman sababbin iyaye irina mu yi kokarin gina ƴaƴan mutun da amana ce wajen ba su ilimi da tarbiyyar da ta dace da su sannan kuma mu ba su dama su gina tunaninsu akan za su iya komai maganar yanzu akwai mutane da dama da makaranta ma in ya san ɗansa ya fadi sai ya canja mai makaranta wanda kuma akwai na ɗaya akwai na biyu dan mutum ne ya fadi sauran ƴaƴan mutane sun yi kokari sai ya ci laifin malamai ne ya gina ɗansa in ka gina ɗanka ka dora shi akan cewa in bai daidai ba zai iya gyarawa kuma ka nuna masa cewa duk abin da yake so ya zama zai iya zama kuma ka taimake shi wannan ake kira preparation ka shirya shi domin gobansa sai gobansa ta yi kyau ya amfane ka ko kuma in ba bayan ma ka rasu zai amfani al'umma kuma a yi maka addu'a amma idan ka ce kai a koyaushe so kake yi ka tsare ɗanka ka nuna masa so kawai mara iyaka abin da ake kira protection koyaushe to zai kasance cewa yau ka biya masa yayi jump a miracle center gobe ka ji kana bin lecturerori marasa kirki kana ba su kuɗi kada ya fada jarabawa jibi sai dai kai abin iri ɗaya ne sai ka bi kana ne sai masa offer din aiki gata kuma sai ka bi ka neman masa promotion a wajen aikin sa kuma daga ran da Allah ya sa ma mutum ya rasu to dan sa ba zai amfani kowa ba shi ma dan ba zai amfani kansa ba balantana ya amfani wani so iyaye muna da wannan zaɓin
haka Marzuk nagode kwarai da ka samu damar tattauna da Usman Kabara show kuma ire-iren ku da duk waɗanda suke a duniya wanda suke tabukawa suke kokarin kare martabar mutanen duniya musamman suke kare mana daraja ta Hausawa da nuna cewa mu ba wulakantattu bane muna iya cimma komai to muna alfahari da ku nagode kwarai
nagode sosai da wannan dama da ka bani Allah ya bar zumunci
amin amin